أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na al-aqidatut tahawiyya, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 23 na cikin wannan littafi. A wancan sati mun tsaya a inda malam yake magana akan biyayya ko bin tafarki na ahlus sunna wal jama'a da kuma kiyayewa da bin da bangarewa ko kuma yawan neman ikhtilafi tsakanin al'umma ya kasance kai kullun ka bangare a tsakanin ƴan uwa musulmi. To wannan ba dabi'a bace ba ta mummuni, kuma ba ɗabi'a bace ta magabata, ba ɗabi'a bace ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bambancin da ke da kai tsakaninka da su, to baka samun cewa an samu rabuwa kai tsakanin su. An samu haka wani sahabi daga cikin sahabbai, aka tambaye shi wata fatawa, da yayi fatawa sai ta saba ma wani daga cikin sahabbai, hallau kuma sahabin shine shugaba, da ta kama shugaban ya ba da umarni akan abi tsarin da yake so. Wannan sahabi ya bar ra'ayin shi, ya hau wannan ra'ayi na wannan ɗan uwan shi sahabi, suka je suka aiwatar da shi wannan shugaba abin da yake so. Ba dan wani abu yayi haka nan ba, sai dan gudun bambanci tsakanin mutane kamar a samu rabuwar kai. Haka ne idan muka koma kissa ta Annabi Musa da Harun, haka ta faru tsakaninsu. Lokacin da Annabi Musa ya tafi ganawa da Ubangiji shi, ya bar Annabi Harun ya kula da al'umma da jama'ar take tare da su. Bancin Annabi Musa ya tafi, sai aka bace labarin cewa suna nan suna bauta ma saniya, sun hasa bauta ma Allah suna bauta ma saniya. Dalilin haka Annabi Musa sai ya dawo cikin hushi, ya isko wannan ɗan uwan nashi, ya kama gemun shi yana ja, yaya za ka bari kana kallon su su ɗauki wata hanya daban wadda ba hanya ta Allah ba? Sai yake cewa ya ibn akhi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli. Kaga shirka ce suke yi, amma me yace ma Annabi Musa abin da yasa ya kyale su, yaji tsanantawa akan wannan abu da suke yi, ya bi su a hankali ba dan wani abu ba, dan kar a ce ya rarraba tsakanin kan banu Isra'ila, shi yasa ya kyale su. Kaga shine ake nihi da gudun samun sabani tsakanin mutane, a yi dinga lissahin kullun ya za a gama al'umma ta dunkule waje guda. Shine Allah madaukakin sarki ke cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku tubde ku kulle a saman hanya ta Allah, ku rike igiya ta hanya Allah gabaki ɗayanku. Yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kada ku samu rarrabuwar kai a tsakaninku. Wannan duka suna karantar da mu akan mahimmancin haɗuwa da haɗa kai da tahiyya tare, tsintsiya matsarminki guda. Hakanan wani magana ke cewa ta'abar rimahu idajtama'na takassuran وَإِذَنْ فَرَجْنَا تَكَسَّرَتِ الْأَهَادَ yake cewa idan ka gama mashi abinda ake sanyawa a cikin baka kibiya kenan idan ka gama guda 100 misali kace zaka karya su to aiki ne zaka ba kanka saboda da wahala su kare amma izajtama'na
ta'abarrimahu izajtama'na takassuran
idan zaka dauke su dai bayan daya haka zaka dinga karya su haka karya su baki daya me yake so yace anan idan jama'a ta dunkule waje guda to yana da wahala wannan jama'a a cita da yake amma idan tara raba a lokacin nan za a rinka samun dai bayan daya ana masa dauki daya shine mai magana suke cewa ai isani da tawari ita kura ke cinyewa sai malai ya cigaba da bayani yake cewa wa nuhibbu ahlal adli wal amana wa nubghidu ahlul juli wal khiyana anan malin yana cewa mu a aqidan muna son masu adalci haka nan muna son masu amana wa nubghidu ahlul juli wal khiyana kuma muna kin wa'anda suke kauce ma hanya wa'anda suka kasance masu hayanci ne wama ne yake cewa wa hada min kamalil imani wa tamamul ubudiyya wannan abinda malaka faɗa shine abinda yake tabbatar da kammala ta imani kuma ita ce cikakkiyar bauta fa innal ibada tatadammanu kamalul mahabba wa nihayatuha wa kamalul dhul wa nihayatuha saboda ita ibada ta kunshi cikar soyayya wata irin soyayya kaso dan Allah kaji dan Allah fa mahabbatu rasulullah wa anbiya'ihi wa ibaduhu almu'minin min mahabbatillah san Allah san manzannin Allah subhanahu wa ta'ala san annabawa san bayi na kirki na gari mummunai wannan duka yana daga cikin mahabba ta Allah subhanahu wa ta'ala وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه شنو مالا سيتي تو دكان ميسو دكان وين يجي سان وني تو ينا سان ابندا ونن باون الله يجي سو كما ينا كين ابندا ونن باون الله يجي كي ينا تاري da wanda wannan bawan Allah yake tare da shi yana adawa da dukkan wanda wannan bawan Allah yake adawa da shi idan ya kasance san da kake ma mutun saboda Allah ne to al'umma za ta so ka shi haka nan saboda Allah idan ya kasance kana kin mutun ki ne saboda Allah to kowa duk masoyinka zai ki wannan mutumin zai ki shi ma saboda Allah misali wannan baya san Allah baya san manzon Allah ya kasance ba mummuni bane ba sai kake kin shi dalilin kin wannan soyayya ta shi to wannan kin da kake mishi ibada ce kana son wani bawan Allah saboda wannan bawan Allah masoyi ne na Allah masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son mummunai mutum ne mai tsaya akan dokoki na Allah to wannan san da kake mishi ma ibada ne kenan aqida ta gari aqida ingantacciya shine dukkan wanda yake son Allah da manzon shi kaso shi dukkan wanda ya gai kasance yana saba ma dokokin Allah ba ina nihin mai sako ba wanda ya kasance ko da yaushe shi ya raba kaya tsakanin shi da Allah ya raba kaya tsakanin shi da Manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan za'ami kiyayya saboda kin wannan da yake ma dokokin Allah amma mutum yana iya kasancewa mai sako kamar yanda mummuni haka Allah ya halicce shi wata rana sai ya kauce to wannan siffa ce ta cikakken mutum a same shi wata rana ya kuskure saboda in ka ce sai ka samu wanda shi kilin ne baya kuskure baya laifi baya zalimi to wannan ka ce annabi ne kake nema ba mutum ba kan uwanka mummuni haka dan uwanka wanda bai da wata siffa ta annabta saboda annabi shi kadai ne baya laifi shi kadai ne Allah ya tsare shi daga aikata zalimi a cikin sahihai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa talatun man kunna fihi wajada halawata aliman, abubuwa guda uku idan aka sami mutun tare da su to wannan yana tare da wani dandano na imani. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, dukkan wanda ya kasance Allah da manzon shi yayi san su akan wani su, duk wani abu da zaka yi a duniya idan ya kasance wannan abin Allah da manzon shi ba sa san shi, duk sanda kake ma abin kai kokari ka bar shi. Wannan shi ne yake tabbatar da soyayyarka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله, da wanda kuma yake son dan uwan shi musulmi ba dan wani abu yake son shi ba kawai saboda Allah ne yake son shi, to wannan ma ya dandano na imani. Haka nan kuma ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه, da wanda kuma yake ki ya koma a cikin kafirci bayan Allah ya tsiratar da shi daga kasancewa kafiri, Allah ya yi shi a mummuni, to kuma yana ki a ce yau ya koma cikin kafircin wannan, shi ma wannan iya daga cikin waɗanda suka ɗanɗano na imani. Kenan abubuwa guda uku su ne, ya kasance Allah da manzon shi su ne mafi soyuwa a gare ka akan komi, akan ɗiyanka, akan matanka, akan dukiyarka, akan dukkan kowa wanda ya kasance ba su ba, Allah da manzon shi su ne kawai a gabanka. Idan mutum yana bin Allah yana bin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kake san shi, a lokacin da Allah mutum yake saba ma Allah da manzon shi ya bar hanyar su ya kasance shi hanyar shi daban tasu daban, to a lokacin nan zaka ke shi ba dan wani ba saboda kin shi bin hanyar Allah da manzon nashi. Wannan ba laifi bane, iya daga cikin kamala ta imani. Yake cewa kuma kama yukuru an yulka fil nar, mutum ya ringa kiyaye kuma cikin kafirci kamar yanda yake ki a jiwa shi a gidan wuta. يجب فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه. ما نجيت هو دكا وندا مثلا دكا وندا يسوع سبحان الله دون ركوب يجي دكا وندا يجي الله. Duk wanda yake son Allah ya sani cewa abinda yake saman kanshi yake duk wanda yake kin Allah. Kenan kafiri ba abokin soyayyarka bane ba, ba abinda zaka so bane a zuciya. Idan aka ce ma wannan ba musulmi bane ba, to kada a same ka a matsayinka na musulmi kana son wannan mutum. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان بذاك تقسام با دك وانت إيماني دا الله كساميش ينا سويا دا وانت كون بي إيمان دا الله لما سنشبه كي كودا يا قسن تي إيا يسن كودا إيا سن كودا إن أوزني كودا إيزو يسن. Wannan ita ce cikakken imani, kuma ita ce siffa ta sahabbai. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu, aka nuna musu adawa ta ƙarshe, ƴan uwansu, iyayensu, kowa haka ya rinka kin waɗannan bayan Allah, amma suka ce sun ji sun gani, suka bar waɗannan wanda suke kin nasu duk kusancinsu da su, su koma wajen Allah da manzon shi. Idan muka ɗauki kissa ta Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair a garin Makka yana daga cikin samari wa'inda mahaifiyar shi take da kuɗi, kuma aka ba shi dukkan wani abubuwa na jin daɗi, kayan shi da yake sawa sun hina kowa, dokin shi da yake hawa ya hina kowa, kullum yana tare da kuɗi, kullum mutum ne wanda in ya fito kowa so yake abuta da shi. Amma wannan bawan Allah ranar da ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyar ta ce mai ko ka dawo saman wannan addini namu ko kuma an amshe duk abin da yake da kai a hannunka, yace wallahi sai dai amshe duk abin da yake da kai. Haka wannan bawan Allah aka amshe kai da tsanani, ya mishi tsanani, manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Madina, yace je fara musu wa'azi kan ji shi. shine ambassador na fari a addinin musulunci ya tashi daga garin Makka yake garin Madina yaje ya fara wa'azi a can to kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya hijira wannan bawan Allah da ya rasu sai da ma aka rasa wasu kaya a cikin kayan shi wanda za a rurrufe shi da su a mai sitara saboda tsananin talauci kuma ya hakura da haka nan yayi zaman shi aya ta sabko Allah yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahada Allah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mummunai minal mu'minina rijalun aqwa wasu mazaje sadaqu ma ahada Allah alai sun gaskata abinda Allah masa alƙawari fa minhum man qada nahbahu a cikin su akwai wanda karshen shi yazo wa minhum man yantazir kuma akwai wanda suna nan suna jira ko gobe in ta kama a wuta domin a kare wannan addini suna shirye su ba da ransu ba da dukiyarsu domin su kare wannan addini haka suka dangana suka bar komi suka tunkari wannan addini suka tunkari abokan adawarsu domin su ba wannan addini na kariya haka za ka samu wani daga cikin sahabbai mahaifin shi yake ce mishi ya kai wani ka komo kan addininmu na iyaye da kakanni in ba haka ba zan sa kai abin kunya a garin nan zan wasa ci zan wasa sha yace mata yace mahaifiyata wannan addini nake gani addini ne na Allah da mahaliccin mu wannan manzo da ke gani manzo ne na Allah wanda ya halicce mu kuma ya dora mana dokoki ya turo mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana dan haka hakuri zaki haƙƙin wannan wanda ya halicce ni haƙƙin shi yayi girma a kaina akan haƙƙin shi dan haka hakuri zaki bazan dawo ba tace to zan wasa ci zan wasa sha a ce mahaifiyar ka da muku da yunwa saboda kai yace to dan wasa ci kwana daya kwana biyu yanzu ko ta yace ya umma ki ci abincin ki ni ba dawo ba zan akai kwana ne yanzu ko ta yace mu da ki ci tuwanki ba kwana na uku ki ci tuwanki kai daga baya isko ta yace mata diba inda rai kai ni gare ki ina zaune dai ya kuta na biyu ya huta na uku ya huta na huɗu ya huta inda duka za su ƙare ni ba zan dawo ba sama addinin wannan addini ni zan zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ku kawo mana horo-horo na insha Allah wannan ba dawo haka ta dangana ta bar shi ya ce shi babu ni ba to kaga haka wasu abai suka faddala addininsu suka bar dukkan wani masoyi Abu Ubaida Amir bin Jarrah shi an ba da labarin cewa shi a yaƙi ma da mahaifinsa da gwabza ya biyo layi mahaifinsa ya biyo gashi-gashi ya kauce ya tsake ta ne ya kauce shi mahaifin ya ce shi zai kashe ɗan shi da kanshi haka suka gwabza ka duba gani suna bai irin yadda suka faddala addini a kan iyayensu a kan ɗan'uwansu baki ɗaya suka bar dukiyarsu shi yasa sai Allah yake cewa inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum fi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an faman awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih yati wa dhalika huwa al-fawz al-'azim Allah madaukakin sarki yake cewa haqiqa ya saya Allah ya yi ciniki min Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah ya sayi ta a wajen mu'minai ya sayi rayukansu wa amwalahum ya sayi dukiyoyinsu bi anna lahum al-janna da suka yi cinikin suka ba da ransu suka ba da dukiyarsu saboda wannan addini to me za a ba su maimakon wannan na masanya ita ce gidan aljanna aikin me suka yi yuqatiluna fi sabilillahi suna zuwa su yaƙi saboda Allah fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna wa tana a kashe su Allah ya ce wannan alƙawari ya musu na gidan aljanna wa'adat alayhi haqqan fit tawrati wannan alƙawari ne a cikin at-taura wal injili a cikin injila wal qur'an kuma haka nan a cikin alqur'ani Allah musu alƙawarin gidan aljanna fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi Allah ce ku ana muku albishir da wannan ciniki da kuka yi ma dalla da wannan ciniki da kuka yi wadhalika huwa al-fawz al-azim ai wannan shine rabu mai girma to wannan haka ake so mu'min ya zama haka ake so musulmi ya kasance duk lokacin da ka dauki siffa ta mummuni ka dauki siffa ta kace kai musulmi ne to ka tabbatar cewa akwai dokoki na musulunci na akanka ana so ka samu zuciyarka a samu zuciyarka cike take da san Allah da manzon shi zuciyarka tana kin dukkan wanda bai san Allah bai san manzon shi kada a samu zuciyarka tana san kafiri ba abokin soyayya ba anan dole ɗan uwa su rage ko kuma su fasa kwata-kwata ma soyayya ga ɗan baro za ka ga mutum in ka taɓa mai wani ɗan baro sai ku faɗa shi in ka taɓa Kiristiyano wani shi ke na ɓata za ku dashi wani ka taɓa mai Messi ɓata za ku dashi za ka ga mutum ya zo ya zamana wuni guda yana gardama a kan ɗan baro yana nuna san shi yake soyayya ta gaskiya to wannan sako ne ake aikata babba wanda ya kamata a ce kowa ma kan shi kiyamun laili ya sani wannan ba sarwa wace ta mummuni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir haka Allah ya ce ba za ka samu ba wanda ya imani da Allah da ranar lahira yuwaduna man hadallaha wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum kaga suna san wadanda ba sa san Allah da manzon shi akwai dan balan da ya bude baki saboda yana kai suna a duniya yana da masoya a duniya ya bude baki yace shi ba abin da ya tsana a duniya kamar addinin musulunci musulman suna ji yace ba abin da ya tsana kamar addinin musulunci musulman suna ji zaka ga dan balo ya sa bi ya daga rigar shi ya nuna addinin shi yake kishi wani ya nuna cewa yana goyon bayan Isra'ila amma duk da wannan kaga ɗan uwa musulmi suna kashe kuɗin su akan su suna kallon su kuma hannun suna soyayya da tauta misali don haka dole musulmi ya ringa tsaya yana aunawa duk abin da zai yi biya hukuncin Allah yake akai ya hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan kada mu ringa tahiyya ido rihe duk abin da suka kawo mana su ringa tahiyya da mu akan shi saboda su waɗannan abubuwa suke yin na'ura sun yi su ne saboda su cima hadafin su waɗannan wasanni da suke yi wani balo wani basket wani tana wani kaza da duka wannan kayan wasan da suke yi su miye suke nema lafe anterior suke cewa ko anterior suke cewa ko lafe anterior wai su ne suke samu nutsuwa a zuciya su ji daɗi kawai wannan jin daɗin suka rasa mu kuma in makaranta Qur'ani daɗi muke ji in muna sallah murna muke yi idan muka zo muka nutsu muka fuskanci Ubangiji muka gaya mai buƙatun mu gaya mai matsalolinmu sai mu ji nutsuwa cewa insha Allah buƙata za ta biya ba ma ta da hankalinmu su kuma bisu da irin wannan nutsuwai su gani suke in ba su samu abu kaza ba dubara suke ba ta yi ba in ba su samu abu kaza ba wani ne ya hana su in ba su samu abu kaza ba rago ne su bisu a duniya ko wani makamancin haka mu kuma muna da nutsuwa cewa in mun gaya ma Allah buƙatarmu Allah zai biya buƙatarmu mu nutsu yau ko gobe ko jibi ba ma gaugawa mu ce kai sai an biya mana bukata ma mun san tunda mun barwa Allah ko ba dade ko ba jimawa Allah zai biya mu bukatun in ba bamu ba anan an ba mu a lahira ko Allah kare mana wasu wata musiba wani zai tankare mu to mun muna da wannan nutsuwai muna yawan gurbiya ke Ubangiji muna tasbihi muna azka wannan ya ishe mu ya nutsar da zuciyar mu ke zagan bumu da tashin hankali bumu da rigima bumu daukan wani abu kan ka samu mutum daya ya kashe kanshi ana jimawa amma su can daga duniya ta musu kullun goro sun rasa ya zasu sun buga shuru ko mutum shiga daki sai halbi kanshi saboda ne ba su da nutsuwa a zuciyar su to so suke su samu wannan nutsuwai so suke su yi murna so suke su yi dariya so suke su ji daɗi shi ne suka ce bari su yi kare abin baro in aka sami a tashi a yi ta ihu ana ta murna suka samu wani aka zo ba nan har a yi ta a ƙare rawa ce yake yana waƙe-waƙe yana ihu ko su aka ci ma yi yake so suke su ji daɗi babu kayan jin daɗi shi da suke ta kare waɗannan abubuwa a salula su ne ga kare sayari su rin kare filim ba don wani abu su ake a samu abin da ɗauke musu hankali su ɗan samu su ringa mamance wasu abubuwa duka shi ne ake mawa mu kuma yin suka tattaro wannan abubuwan suka watso mana sai muke ganin wannan ita ce ma rayuwa muka mance musulunci na mu shi ko musulunci ya baka abin da ya fi nasu na jin daɗi za ka nutsu za ka ji daɗi a ranka ka yarda da Allah ka yarda manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan hankalinka sai kwanta baka buƙatar wani abu na jin daɗi na duniya wannan wanda zai kwantar ma da hankali to wannan abun kuma yi suka bi ta hanyar sai muke san waɗannan arnawa san da ya wuce misali a Najeriya nan mun sha shi za ka wani lokaci wani ya kashe ɗan uwan shi saboda ya bisa kurar guda ko ya mi dariya ko ya mi kaza ko suna adawa ta balu ita zama adawa ta gaskiya har ya kai inda ya kashe ɗan'uwansa an taɓa yin wata balo wani ya ɗauki mota ya shiga mutane ya kakkashe mutane an taɓa yin wata balo wani ya faɗo daga saman itace ya kanci wani sa aka ce su to di ba gani wani irin gidajenci ne wannan wani irin ɓacewar basira ce wannan garin gama ba don ulman na haka wallahi wannan abin sai ɗan uwa sun tsaya sun nutsu sun san me hukuncin Allah akai duk da suke yi su tsaya su hukuncin Allah akan wannan abin kada su ringa bin wannan abin ido ne kada su ringa bin turanin ido ne wallahi a shirye suke gadan-gadan ya san ɓadda wallahi zalun da yuqatilu lakum hatta yurdukum an dinikum idan sun sababu ba za su guje ba suna yaƙau har sai sun maido saman kan addininsu yaƙan da za su yi ai ko a Hausa ma idan ka ji an ce za a yaƙi mutum ba dole bane hidda takobi ba dole bane hidda bakari an ga za a yaƙi mutum ana yi yaƙa shi ta hanyar ai wani maganganu ana yi yaƙa shi ta hanyar mamaya ana yi yaƙa shi ta kowace hanya to idan muka bari haka za su yaƙe mu ta wannan hanya su shigo mu ta wannan hanya su fada tarbiyyarmu su raba mu da addininmu ya kasance kawai sun bar mu da sallah kadai ita ma akwai waɗanda ana ba nan ba ruwansu da sallah nawa ana ba nan gashi nan lokacin sallah yake kin sallah nawa idan aka ce lokacin ba nan lokacin sallah ne su yi sallar da wuri kafin lokacin ta yi sallar ba ta yi ba inna salata kanat ala almu'min kitaba mawquta lokaci gare ta sallah idan baka yi ta ba a lokacin ta ba sallah ba ce ba sallah ba ce misali sallar asr haka nan ana zaman lahiya misali kai ta kare uku ai baka yi sallah asr ba kai sallah asr afwan sallah asr ne ke shiru sallah asr kai ta kare uku ai baka yi sallah ba lokacin ta bai ba sallar asr kai ta kare 10 lokacin ta bai ba to haka zaka samu wasu sallar ba a yi he daga baya a zo a ranga ramar da an bar sallar jami'i ka gani kenan wannan balo ta zama haramun kada ta zama haramun dan haka gara an sace ta kuma hanya ce take sa muke san wa'anda ba sa san Allah ba sa san manzo sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus yaga ta wal hubb wal bughd bihasab ma fihim min khisal al khair wal sharr fa inna al abd yajtami' fihi sabab al wilaya wa sabab al adawa wal hubb wal bughd fa yakunu mahbuban min wajhin wa mabghudan min wajhin wal hukm lil ghalib zaka samu wani soyayya shi da yake yi da kin shi da yake yi an samu soyayya da ki a tare da shi yana so kuma yana ki to miye ne ake ma wanne yawa me nake so in ce ana wani lokaci zaka rinka kin abu kuma kana son abu misali zan bada hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla Allah mutum sai yake cewa wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min Allah sai yake cewa ban yi kai kawo ba akan wani abu wanda zan yi kamar yanda nake kai kawo akan daukar ran mummuni bawa na mummuni saboda wannan bawan nan baya son mutuwa Allah subhanahu wataala saboda san da yake ma wannan bawan nashi kuma baya so wannan bawan nashi ya sha wahala idan ya zo daukar ran shi sai mun sarki sai ringa dan abin nan akan daukar wannan bawan nashi saboda daukar ran akwai zafi kuma har da bawan baya so ka duba wani mataki da bawa zai kai na imani inda har malicin shi zai ringa tausaya mai irin wannan tausayawa babu abin da ya dace kamar imani zai kasance kusa da Allah ko da yaushe zai kasance wani lokaci ba sai ka roki Allah ba bukatunka zai gani suna biya wata musibar ta tunkare ka zai gani kawai wani abu ya zo ya tafi da ita wannan ka zama wali wanda yake makusanci na Allah subhanahu wa ta'ala sai malai ya ci gaba da cewa wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubha alaina ilmuhu kuma daga cikin aqidan idan aka tambaye mu kan wani abu ko wata mas'ala ta tunkaro mu ba mu da ilimi akai sai mu ce Allahu a'lam Allah ne masani. Wata rana Manzo sallallahu alaihi wasallam an taba tambaye shi akan diyan ahli kitabi, diya na wa'inda Manzo sallallahu alaihi wasallam kahin a aiko shi suka mutu. Misali, kahin a ba Manzo sallallahu alaihi wasallam annabta, to wa'inda suke bayan shi diyansu ba su balaga ba sun mutu, yi hukunci su wajen Allah. Shi bai isko addini, bai isko Manzo sallallahu alaihi wasallam ba, bare a ce mishi ai Manzo ya zo ya mishi wa'azi, to bai isko Manzo sallallahu alaihi wasallam mi hukunci shi. Haka suka tambaye Manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo sallallahu alaihi wasallam wata amsa ya ba su, cewa Allahu a'lam. To tunda Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lam, to ko wane ne kai ka sani cewa wannan magana kai ma ya kamata ta zamana a bakinka a koda yaushe, idan aka ma wata tambaye baka sani ba, ka huta ma ranka ka ce baka sani ko ka ce zaka bincika, saboda kar ka je ka yi magana ba tare da ilimi ba, kuma alhali hukunci ne zaka yi a filasin Ubangiji. Shi ne wani malami Ibn al-Qayyim al-Jawzi yayi littafi mai suna I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, yana magana ne akan masu yin kashe a filasin Ubangiji. Allah madaukakin sarki shi yake halattawa, Allah madaukakin sarki shi yake haramtawa. Yau idan aka tambaye ka fatawa sai ka ce kaza halaka ne, abin babu aya babu hadisi sai ka ce kaza halaka ne, to wannan kaulin naka kamar magana ce kai a filasin Ubangiji. Ka sani da cewa in kai saboda san ranka ne, ka san da cewa kai magana ne ba tare da ilimi, wani yana da cikin manyan zanubai. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, ku ringa fada akan Allah abin da ku sani ba. Annabi sarki yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, haka ne yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid كتب عليه أنه من تولى الله فأنه يدل ويهديه إلى عذاب السعير. حكى نجته والذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى في أمر وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه. قل الله اعلم بما لبث له غيب السماوات والارض. اتكن كما حكى wannan su da yake cewa rabbi alam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Lokacin da aka tambaye Manzo sallallahu alaihi wasallam akan mutanen ashabul kaf, aka tambaye shi su nawa ne wa'annan ashabul kaf, ko kuma shekara nawa suka yi suna barci. Da farko Allah madaukakin yake cewa qulillahu a'lamu bima ladisu, kace musu Allah ne kawai musu. To kwana daga baya sai kuma Allah ya sanar da shi ga irin kwanakin da suke. Walabithu fi kahfihim 300 sanina wa zaru 9. Kaga da farko Allah ce ai qulillahu a'lamu bima ladisu, kace Allah kadai ne ya san kwana nawa suke a wannan wuri. To kwana Allah ya bada labari cewa ga kwanakin da suka yi. Qurrabi a'lamu bi'iddatihim, Allah ne kadai san yawan su. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum, yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajmun bil ghaib. Ana tatato ne wai su nawa ne, wannan su ce su uku ne da karan su, wannan ce su hudu ne da karan su na biyar, wannan sai su biyar ne da karan su na shidda. Haka nan yace qulillahu a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa Allah, kace Allah kadai ya san su nawa. Kinan kaga ba kowane ilimi bane mutum ya sani, ba kowane ilimi bane ka sani. Na'am. Ha? Na'am. Video sai. Na'am. Sai malai ci gaba da cewa wa kad qala sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an atfalil mushrikin, yake cewa Allahu a'lam bima kanu amilin, kamar yadda muka faɗa. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka tambaye su in ba su tabbata suke Allah kawai sai in su huta wata rana Abu Bakar Siddiq wata mace ta isko shi tace jikanta ya mutu tana son gadanta sai ce mata ai shi bai san ba in tana zaune rabo a gado tace shi bai sani baki sani ba tace baka sani ba yace shi bai sani ba sai wani sahabi a nan sai ce ni ina nan wata ran Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba ta ɗaya cikin shitta sai ce akwai wanda yake bin shaida akan wannan wani sahabi yace yana shaida aka kira ta aka cito gashi nan an samu shaidu wanda suna nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya raba ka gani shine shugaba kuma babban sahabi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da aka tambaye shi bai yanke hukunci kai tsaye ba cewa a bi sani ba da yace bai sani ba faduwa bace anan wani yace shi yana sani ya sani shikenan aka zo aka bata rabanta dan haka wada ta cewa baka sani ba wannan ba faduwa bace ba aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a haka magabata suke kuma haka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma yake a wasu mas'alolin in an tambaye shi to tunda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wata mas'ala yace bai sani ba yace Allah ne kadai masani to kai ne mafi aula dan an tambaye ka abinda baka sani baka ce baka sani kaje kai magana a filin Ubangiji mallan sai ci gaba da cewa wa naral masaha alal khuffayn fi safar wal hadari kama jaa fi al athari mallan ke cewa muna ganin sunna ne Aisha ha akan khuffi ban san ko mun san khuffi kamar society yake dan je ba society bane ba su lokacin Laraba kamar takalmi ne na fata jikada society kaza a ce da fata duka suna sashi har zuwa kwabri a lokacin sanyi suke sashi ko za su yi balago in suka sanya shi fata ce to tana kare su daga sanyi cutarwa ta sanyi to wani lokaci idan sanyi ya sanyi hudda shi a sake arwalla wani lokaci ana cutuwa sai musulunci ya kawo sauki sai ce a ringa shawo saman shi kawai in ka zo arwalla ka wanke fuska ka wanke hannuwa ka shawo kai kawai in ka zo ruwa hannunka da yake jike sai ka shawo a saman fuska daga nan aka samu kiyasi sai ake shawo a saman mai a saman sosai wannan sunna ce ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallan to akwai wasu wanda suke ganin ba sunna bane ba akwai wanda suke ganin ke ba ma daidai bane ba a dinga shawa saman kan kufi alhali kuma sunna ta tabbatar da shi to shine mallan sai kashi ababi na aqida yace wannan abu ne tabbatacce a sunna ta Manzon sallallahu alaihi wasallam shawa a saman kufi a cikin balaguro ko a zaman gida wannan sunna ce shine yake cewa tawatarat sunna an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masai al khuffain kai hadisan ma da suka zo akan shawa saman kufi hadisai ne mutawatirai idan ka ce hadisi mutawatiri shine hadisin da sahabbai da yawa suka rawaito shi hadisin da aka samu sahabi sama da wajen 10 sha 20 30 40 da yawa su rawaito hadisin to idan aka samu irin wannan adadi yana da wahala wayannan adadin su gamu su yi ƙarya su kawo abin da ba shi ba a cikin addini alhali sahabbai ne to su ma daga wajensu a rawai wanda suka rawaito daga wajensu a samu mutane da yawa to wannan shawa a saman kufi hadisi ne mutawatiri hadisi ne da yawa inda za a karanta shi aƙalla an karanta ma hadisin da ya huce 20 wanda suke magana akan shawa a saman kufi dan haka wannan abu ne tabbatacce akan sunna haka Imam Suyuti ya kawo su yake cewa 75 rawau man kadaba yace wa minhumul 10 thumma tasaba thumma tasaba yace laha hadithur rafu lil yadayn wal hawd wal mathu al khuffayn yana zanu hadisan da suka zama mutawatirai yake cewa akwai hadisi na man kadaba alayya muta'ammilan falyatabawwa maq'adahu min an-nar akwai hadisi na daga hannu wajen addu'a daga hannu da addu'a shi ma hadisi ne mutawatiri akwai hadisi na al hawd shine wannan tabkin da al'umma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ta sha daga gare shi da kuma shawa a saman kufi wannan duka abu ne tabbatacce a sunna saboda su rafida sun ki a ce wannan abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu ne tabbatacce a sunna wani lokaci malamai suna fasara ayan nan da tazo ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. To wannan akwai wata ruwaya da tazo ta Qur'ani memakon wa arjulakum hafs hita zo wa arjulikum da kasara a saman lamu. To wannan idan aka fasara shi wa arjulakum zai zama adafi ne akan faksilu wujuhakum, kenan yanda kuka wanke huskar ku haka nan ku wanke kwaho. Idan aka ce wa arjulikum da kasara a saman kasar lamu sai kasance adafi ne akan wamsahu bi ru'usikum, sai komo akan yanda kuka shahu kanku haka za ku shahu kwaho. Shi yasa ɗan Shi'a idan sun zo wanke kawa shahu haka suke hes tashi bisa wankewa hes sai Allah mun fasirki ta yi ya yau ladina mun idza kuntum ila salati ya kun da kun imani idan kun tashi yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi haka nan ku wanke hannuwanku hadda azuwa tsintsiya e guwa hannu sai ce wamsahu bi ru'usikum ku shahu kanku sai ce wa arjulakum wa arjulikum sai ce kuma da kwahuwan ya suka ce to tunda Allah ya yi ku shahu kanku da kwahuwan ku kenan a tare suke kamar a cikin turanci ne kaka ka bambanta abu ka sa a a ciki a da tai kenan a tare suke wannan abu shine suka ce to tunda kace wamsahu aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ana ne kenan yanda ka shahu kanka ka zaka shahu kanka. Sai malamai suka ce ba haka bane abu, idan ka dauke shi a ruwaya ta wa arjulakum sai kasance wanke kawai zaka yi, idan ya ka dauke shi a ruwaya ta arwa arjulikum idan ka sa kufi sai ka shafa shi kenan. Sai aka gama tsakanin ayoyin gabaki daya sai aka amfana da su. Sai malamai ke cewa wal hajj wal jihad yace ma diyani min ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyam sa'a la yabtuluhuma shay'un wa la yanquluhuma. Hajj zuwa hajj da yin jihadi madiyani wa'annan tabbatattu ne ma ulil amri min almuslimina tare da shugabanci na wanda suke shugabantar al'amuran musulmai, kenan idan shugabanni na musulmai ya kasance misali a ƙasa kasar shugabancin da ake shugabanci ne na musulunci, shari'ar da ake shari'a ce ta musulunci, to waɗannan shugabannin su ne za su jagoranci mutane domin aje a yi jihadi ko kuma abin da ya shahi ɗaukaka addinin Allah, kamar su ne a gaba wajen jagorantar mutane. Ba mutum ba ne kawai zai zauna a gidan shi ya tsara shi bari zai yi jihadi, he da shugaban ma na musulunci wanda yake tahiya akan tsari na shari'a ta musulunci. Kenan kaga idan aka ce za a yi jihadi dole sai an samu waɗannan dokokin gabaki ɗaya. Na farko a samu shugaba musulmi kuma wanda yake aiki da shari'a ta addinin musulunci, kuma hallau idan ya kasance wasu suna nema su hana ku addinin ku to a lokacin nan jihadi zai zama wajibi akan ku, matakal daula ce ta musulunci. Amma in ya kasance akwai alkawalin zaman lafiya tsakaninka da wanda ba musulmi ba, bakar hakkin ka taba shi, musulunci ya hana, haramun ne ka taba wanda kuka yi da jijjeniya ta zaman lafiya da shi ka taba shi don baya musulmi. Yanzu misali in ya kasance anan garin misali akwai wanda ba musulmi ba kuma akwai jijjeniya ta zaman lafiya tsakaninka da su, bakar hakki ta kowace hanya ka taba su, haramun ne zalunci ne zaka musu idan ka taba su. Sai ke cewa barrihim wa fajirihim, shi shugaban ko da a ce shugaba ne na kirki ko kuma ba na kirki ba, idan kana ce shugaba fajiri ne shugaba ne amma duk da wannan fasiki ne yana abubuwa na sarban Allah yana abubuwa na ba daidai ba, to ko da a ce ka kama shi da irin wannan laihika bakka da yanci ka fita daga karkashin shugabancin shi, bakka da wannan dama. Ko da a ce ka kama shi yana shan giya bakka da yancin kautar da shin shugabancin shi shugabanka ne, ko da a ce yana zalunci bakka da yancin ka huto ka ce da kai baka rinda shugabancin shi, bakka da wannan yanci addini, kawai hakuri zaka yi addini shugabanka ne idan ya zalunce ka wannan zai kasance maka kafara ne a gare ka na zulmanka. idan kuma baka so idan al'umma ba ta san zalunci na shugabanni ita ma ta wasa zalunci tsakanin ta idan kuna so ku samu shugaba adali kuma ku zama adalai idan kuma shugaba zalimi ne kuke so ya shugabance ku to ku ci gaba da zalunci babu ta yanda za a yi ku samu sahabi a yanzu ya shugabance ku matakan ku ku gyara halayenku in dai al'umma bata zama ta garba in dai al'umma bata gyara halinta ba babu ta yanda za ka zama shugaba na gari inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wakadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksubun haka muke shugabantar da azzalimai shugabantar da azzalimai akan ɗan uwansa azzalimai saboda abin da suke aikata haka Allah ya ce kenan idan ba ku san shugaba azzalimi kuma ku azzalimci wannan tace ka'ida la yubtiluhuma shay'un wala yanquduhuma kuma babu wani abu da zai bata wannan tsari da musulunci ya kawo haka tsari yake shine anan aka kawo matsala akan idan mutum yana wasu kurakurai ka san shi na aikata wasu kurakurai sai ta kama ja ka sallah shin zaka bi sallah wasu malamai suke cewa a ba mu sallah amma magana wadda ita ce jamhuri suka ta akan ta kamar yadda yazo a cikin littafin Ibn Hazm al-Andalusi yake cewa jamhuri sun tafi akan cewa wajibin ka ne ka bi shi sallah amma an samu wanda yi shi a lokacin nan sai a aiki da hadisin da yake cewa za a kaddamar da wanda yi karatu sun wanda kuma bayan shi idan an samu duka ɗaya ne a kaddamar da wanda ya yi kowa bin sunna a kaddamar da wanda ya riga ya wani hijira a kaddamar da kaza amma idan ya kasance babu wani heshi kuma ka san ba yana da wasu halaye marasa kyau to baka da yancin ka ce baka bi sallah ba ana bin sallah magana da wasu suke yi suke cewa sallar shi ko halin shi zai tasiri a sallar shi kuma sallar ma zai tasiri akan sallar ka wannan ba magana bace mai hujja babu dalili akan ta sallar shi daban taka daban ladan shi daban naka daban kowa gulgudan abin da gulgudan nutsuwar shi gulgudan ladan shi gulgudan niyyar shi gulgudan ladan shi wani bai shahu wani wala tazuru waziratun wizra ukhra laihin wani bai hawa wani nashi daban naka daban in haka nan ne in yi arwalla a ce arwalla shi ta wadata da mamuman in haka ne arwalla shi ko tsarkin shi in yi a ce ya wadata sunan mamuman ya san tsarki ba tun da limanar tsarki shi kenan ya ɗauke musu ai bai yiwuwa ko to haka nan idan ya kasance yana da wasu hali don ya ja sallah ba wani abu da sallar shi zai tasiri halin shi zai tasiri akan sallar haka malamai suka bayyana sai malamai ke cewa wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna allaha qad ja'alahum hafiz alaina hafizin kuma mun yi imani da al kiram al katibin masu rubuta lada da masu rubuta zulubi kowa a cikin mu kowane mutum yana da wayannan mala'ikai guda biyu masu rubuta lada da masu rubuta zulubi Allah ke cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadullu alayha wa la tazir waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله سأتي بزوازان هدى أولا باب إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله